A yau Alhamis ne hukumar EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume 29 ga jana akan tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Gagun Emefiele gaban wata babbar kotun birnin tarayya Abuja. Barista Makaji Mata Ibrahim mai makamin SAN na ɗaya daga cikin manyan lauyoyin da ke kare Emefiele a gaban kotu kuma ya tabbatar mana da cewa lallai EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume 20 da ta yi wa jana kuma akwai yiwuwar za ta gabatar da sabbin shaidu a gobe Juma'a.
A yau mun je kotu kuma abin da ya faru shine lawyer EFCC ya zo da magana gyare-gyare a tuhume-tuhumen da suke da kuma wasu takardu da suka kara shigowa na tunanin su cewa wannan hujjojin su ne da za su tabbatar da cewa lallai idan na shi ne laifi ne bisa ga tuhuma da ake masa. To mun duba takardu kuma ba wani abin da ya kita mana da hankali ko na kwabo, domin dai kamar yadda na faɗa a da tuhumomin da ake duka tuhumomi ne wanda ake magana akan abubuwan da suka gudana a banki lokacin da yake shine shugaba. Kullum abin da muke so 'yan Najeriya su fahimta, shugabanci daban kuma gudanar da aiki daban, domin shi bankin tarayya ba mutum ɗaya bane yake gudanar da ayyukansa. Akwai mataimaka, akwai ofisoshi, akwai branch controllers da sauransu. Sannan duk wani abu da ya taso da ya kama tabbobin banki akwai ka'idodi da ake bin su. A kodayaushe abin duba a nan shi ne shin an bi ka'idodin nan ko ba a bi su ba. To a yanzu dai abin da suke magana sababbin ƙarin da suka shigo da su shi ne akan wata kwangila da suna zargin cewa ya ba kamfanin da matarsa ma ita ma director ce. Kuma mun duba takardun, mun kuma duba sauran takardunan da ita matar ma mai sa hannu ce a ciki, kuma ba mu ga alamar hakan ba. Duk da cewa dai wannan magana nake yi ba ta kamata ba, domin ana ci gaba da hukunci nan kuma ba kotu bane. Amma dai tunda kin yi tambaya akan charges din da suka shigo, kwanan dai su ne maganar da suka shigo da su akan ƙarin da suka yi. Kuma in Allah ya yarda gobe ma rana ce da za mu sake haɗuwa da su a kotu. Ina tunanin gobe za su kawo ƙarin shaidu da suke da su, kuma mu ma ga gaban gwamnati za mu yi musu duka tambayoyin da ya dace.
Sai dai masanin kundin tsarin mulki Barista Mai Nasara Kogo ya ce, sai dai masanin kundin tsarin mulki Barista Mai Nasara Kogo yana da ra'ayi daban akan batun yin shugabanci a matsayin jami'in gwamnati da kuma gudanar da aiki.
Sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya ya kawo wajibi akan duk wani jami'i kuma dole ya yi cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera a gida kai. Al'ada ce daidai da sashi na 21. Duk wani wanda yake kan kujera mulki shi aka mika mawa, shi aka ba nauyi, kuma karkashin wani huru ne wanda yake zuzuriya an sanki wanda ake kira vicarious liability, wato duk wani abu wanda yake makarar dinka yi dole ya a kan kai yake, kai ne kake da nauyin dawa da jawo wane da wane, duk kuma ka kama ka kai shuru ba kai bayanin wane da wane da wane ba, to dole kai dai za ka ci doka. Hurumin doka ke nan daidai da abin da kotu ta shirya kai na 230 zuwa na 34, dole ne a bi ka'idojin da kotu ta shirya, kuma tunda ta ba da shi dole ba mu da ja a nan. Amma gaskiyar magana hukumar EFCC da jajirce duk wanda aka ba mukami shine zai zo
a wani bangare kuma kotun dai ta baiwa Emefiele damar yin tafiye-tafiye a duk fadin Najeriya, inji Barista Mato.
Wancan karan bayan an kawo tuhuma ta farko an gabatar da shi a gaban kotu, mun nemi bailinsa kuma kotu ta yarda da neman mu ta ba da shi baili kamar yadda ta kafa ka'idodinta da cewa ɗaya daga cikinsu shine kodoshe ya kasance a Abuja. To mun yi nazari mun duba mun ga cewa kamar wannan condition ɗin duk da cewa yana bin wannan ka'idodin da sauransu, amma mun ga cewa kamar an tsamara Najeriya dai ba Abuja kawai take ba, kuma mutum ne mai yan uwa da iyali da kuma abokai a ko'ina. A yau sai muka zo da wani nema na musamman, muke roƙon kotu da ta sassanya wannan ka'ida kuma ta yi zafi sosai. To cikin yardar Allah kotu ta duba ta kuma cewa ta lallai muna da hujja ta neman haka, shi ne a yau kotu ta sassauta ta ce to zai iya zuwa ko'ina a Najeriya amma dai ban da ƙasar waje. To kuma dama mu wannan ba shi ne a gaban ba, domin takardunsa na tafiya ma duka a lokacin suna gaban kotu, ina ɗaya daga cikin sharuɗɗa. So a yau ɗaya daga cikin abin da ya kenan bayan neman gyara cajin da suka zo da shi a gaban kotu.
Idan ana iya tunawa EFCC ta gurfanar da Emefiele da wata Sa'adatu Yaro da kamfanin April 66 da laifin karya dokar ba da kwangila ko sayan kayayyaki a gwamnati a watan Agustan shekarar 2023 wanda baya rasa nasaba da sayan wasu motoci. Kazalika a cikin watan Disambar shekarar 2023 hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran manyan laifuka ta Najeriya wato ICPC ta fitar da alƙalaman ƙididdiga masu tarin yawa, inda ta nuna yadda cin hanci da rashawa ya yi katutu a ɓangarorin gwamnatin Najeriya guda uku, kama daga na masu yin doka wato 'yan majalisa, ɓangaren zattaswa da na shari'a tsakanin shekaru 2022 da 2023. Lima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.